sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan la'asari ta yau Lahadi wanda ta yi daidai da 28 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin da wannan safiyar tamu. Amma kafin ku ji abinda muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai.
Akalla mutane biyu ne suka mutu, kana wasu 18 suka jikkata a yammacin jamhuriyar Nijar jiya Asabar bayan da masu zanga-zanga suka yi arangama da ayarin motocin sojojin Faransa. A yau Lahadi, kasar Australia ta zama kasa ta baya-bayan nan ta gano nau'in coronavirus na Omicron a cikin matafiyan da suka je kasar daga kudancin Afirka. Haka kuma za a ji cewa gwamnatin Australia ta faɗi yau Lahadi cewa za ta bullo da wata doka da za ta tuna asirin masu aikata munanan ayyuka a yanar gizo, tare da ɗaura manyan kamfanonin kafafen sada zumunta kamar Facebook da Twitter alhakin gano su.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji ko menene gaskiyar sauya shekar tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari.
Abdulaziz Yari Abubakar Gatiman Zamfara ya wuce inda sun ka aji shi game da abin da ya shafi siyasa. Kamar yadda nake idan ba su shirya ba su shirya.
Haka zalika jam'iyyar APC ta ce a shirye take ta kawo ƙarshen matsalolin cikin gida da ke neman kaita baya.
Kai ko je mu saba rubuce musamman kan zabukan da aka yi na ward da na ranar hukumomi da na jiha.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan. Bayan nan kuma za mu kawo muku shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun a kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Akalla mutane biyu ne suka mutu, kana wasu 18 suka jikkata a yammacin jamhuriyar Nijar jiya Asabar bayan da masu zanga-zanga suka yi arangama da ayarin motocin Faransa da suka tare bayan da suka tsallaka kan iyaka daga Burkina Faso, kamar yadda gwamnatin Nijar ta sanar. Motoci masu silke da manyan motocin yaƙi sun tsallaka kan iyaka ne ranar Juma'a bayan da aka tare su a Burkina Faso na tsawon mako guda da zanga-zangan nuna adawa da gazawar sojojin Faransa na dakatar da tashin hankula daga 'yan ta'adda. Bacin rai da kasancewar sojojin Faransa a kasashen da ta yi wa mulkin mallaka na ƙara ta'azzara a kasashen Nijar da Burkina Faso da kuma wasu kasashe a yankin Sahel na yammacin Afirka, inda Faransa ke da dubban sojoji da ke yaƙi da 'yan ƙungiyar Al-Qaida da ISIS. A ƙarshen makon da ya gabata ne, ɗaruruwan mutane a birnin Kaya na ƙasar Burkina Faso suka tara ayarin Faransa da ke kan hanyarsu zuwa ƙasar Mali daga Ivory Coast. Sojojin na Faransa samu damar ficewa daga Burkina Faso a ranar Juma'a, amma suka sake yin karo da wata sabuwar zanga-zanga a safiyar jiya Asabar, ƙasa da kilomita 30 daga kan iyaka a garin Tera da ke yammacin Nijar, inda suka tsaya suka kwana. A yau Lahadi, ƙasar Australia ta zama ƙasa ta baya-bayan nan ta gano nau'in coronavirus na Omicron a cikin matafiyan da suka je ƙasar daga kudancin Afirka, yayin da Isra'ila ta yanke shawarar hana shigowa ga wasu 'yan ƙasashen waje. Mafi tsananin tsangwama na hana zirga-zirga da ƙasashen a duniya suka sanya, yayin da suke fama da rage yaduwar cutar. An riga an tabbatar da masu ɗauke da cutar da dama da kuma waɗanda ake zargi sun kamu da ita cikin ƙasashen Turai da dama, a Isra'ila da kuma a Hong Kong. Kwanaki kaɗan bayan da masu bincike a Afirka ta Kudu suka gano nau'in, matakin farko shi ne yin tambayoyi, daga baya sai ɗaukar mataki game da ɓullar sabon nau'in wanda ake gani mai yiwuwa ne yana da sauran yaduwa kusan shekaru biyu ana fama da annobar da ta kashe sama da mutane miliyan 5 ta kuma birkita harkokin rayuwar yau da kullum ta mutane tare da durƙusa da tattalin arziki a duk faɗin duniya. Yayin da ya rage akwai sauran abin koya game da sabon nau'in, masu bincike sun damu da cewa yana iya zama mai juriya ga kariya allurar rigakafi ke bayarwa, kuma nau'in kuma yana nufin cutar ta dade fiye da yadda ake tsammani. Gwamnatin Australia ta faɗi yau Lahadi cewa za ta bullo da wata doka da za ta tona asirin masu aikata manyan ayyuka a yanar gizo, tare da daura manyan kamfanonin kafafen sada zumunta kamar Facebook da Twitter alhakin gano su. Prime Minister Scott Morrison, wanda gwamnatinsa ta haɗa kar masu ra'ayin mazan jiya ke fuskantar zaɓe a rabin farkon shekarar 2022, ya ce dokar za ta kare 'yan Australia daga cin zarafi da cin zarafi ta yanar gizo. Morrison ya shirya manema labarai cewa bai kamata duniyar yanar gizo ta zama wurin da ba a saka masa ido ba, inda kowa zai iya zagaya ba tare da an san shi ba, ya cutar da mutane, ga zage-zage da cin zarafi da murƙushe su. Babban lauyan kasar Makelia Cash ta ce dokar da aka ce za a gabatar da ita gaban majalisa nan da farkon shekarar 2022 ana buƙatar ta ne domin ta fayyace cewa shafukan sada zumunta ba masu amfani da su bane ke da alhakin bata sunan wasu mutane ba.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun a kai gajin kashi na biyu, bari mu gabatar muku da rahotonmu na farko. Wasu rahotanni da suka karaɗe kafafen sadarwa masu nuni da cewar tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya yi wankan tsarki don shiga a yi da shi a cikin babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Sai dai makarraban shi sun shaidawa abokin aikinmu cewar ina mai gida ya taɓa barin gidan shi ga bako. Gana Suru Adamu Alhikaya ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Kamar a ga Yari ne da gwamna Willie Obiano na jihar Anambra, sai kawai a ce ya koma jam'iyyar ABGA. Tsohon kwamishinan ya ce mukarraban gwamnan Zamfara Bello Matawalle ke neman tunzura Yari ya sauya shiga don su warware kafa a APC. Birnin magajiya ce ba ma kaɗai zama a APC Yari zai yi ba, in Allah ya kai rai farkon shekarar baɗi zai kaddamar da takarar neman shugabancin APC ta ƙasa baki ɗaya.
Wato mun saba da wannan a zaben shekara ta 2011 aka zuba su bugun ƙasa suka yi, suka kori tsohon gwamna Mamuda daga jam'iyyar ANPP suka tura shi jam'iyyar PDP. To ba su san ko kuma sun fara fahimta cewa yanzu Abdulaziz Yari Abubakar Jadiman Zamfara ya wuce inda sun ka aji shi game da abin da ya shafi siyasa. Kamar yadda nace idan ba su shirya.
Wato ma'ana dai har yanzu ita wannan jam'iyyar tana nan tana hannun shi Abdulaziz Yari.
Wannan ai babu ko tantama.
Kakakin gwamnan Zamfara Zilani Babba ya musanta kalaman, yana mai cewa ba sa shakkar Yari a siyasance da sanata Kabiru Marafa da ke hamayya da su.
Kuma a gaya wa mutanen Yari da shi kansa ya cewa wallahi tallahi na farko ba ma tsoron su, na biyu ba ma kin su. Sarki na Allah ne, mu da Allah muka dogara. Kuma shi ba ma tanci na yankin duk da an ce ban mu da mutanen, ko ba haka bane, su da suke da mutanen kuma suke ga sun ci ce hana su. A 2023 man Allah ya ce Matawalle ne shi zai ba mu, ba ma tsoron kowa, ba ma gadarar cewa wai muna da wani karfi. We don't forecast, we fight.
Halin da ake ciki an samu shugabanni biyu a APC a Zamfara, da bangaren gwamnati da bangaren sanata Marafa, inda Alhaji Sirajo ya zarce da shugabanci. Ga matsayin sanata Marafa,
shi ya rika gwamnatin shi gaba daya. Mu an ce fatin namu an ɗauka, wai an roshe duk wanda a wurin, an zo an ɗauko wasu wai mutum uku an ce su.
Masarawa mai taki ce dariya.
Eke ina dariya saboda yanzu in ka ɗauke mu kamar shi yanzu shugaban wanda aka ce wai an baka shugabanci. Sanata ne mai ci yanzu. Mutanen ka suna cikin akuba da jidali, babu abin da baya, ko sau ɗaya da ka magana a majalisa ba aka abin da ya shafi jama'an shi. Ka zo ka lumo wata hula a kai, wai ka zo an ce wata shugaban wai jama'iyya kuma. Ka je kana yawata wata kana maganganu waɗanda ba ma su bane ba a san ma me kake nufi ba.
Yayin da Marafa ke cewa kotu ce za ta raba gardama ga wannan takaddamar, gwamnatin Zamfara na cewa headquarter APC ce mai wuka da nama. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Rundunar sojin Sudan ta faɗi jiya Asabar cewa an kashe sojoji da dama a wani hari da wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da mayakan sa kai da ke alaƙa da sojojin Habasha suka kai a yankin kan iyaka mai albarka da ake takaddama a kai. dangantaka tsakanin Khartoum da Addis Ababa ta yi tsami akan alfashaka yankin kan iyaka da manoman Habasha suka dade suna numawa amma Sudan ta yi kirarin cewa nata ne a cikin wata sanarwa da rundunar sojin Sudan ta fitar ta ce dakarunmu da ke aikin tabbatar da girbi a alfashaka sun fuskanci har-har daga wasu gungun sojojin kasar Habasha da ƴan sa-kai waɗanda suka nemi tsoratar da manoma tare da ɓata lokacin girbi sojojin Sudan sun daƙile harin kuma sun yi asarar rayuka da kayan aiki a ɓangaren Habasha in ji sanarwar amma harin ya sanadiyar mutuwar mutane da dama a tsakanin sojojin Sudan in ji rundunar ba iya samun jami'an Habasha nan take domin jin ta bakinsu ba alfashaka da ke makwabtaka da yankin Tigray mai fama da rikici a ƙasar Habasha ya sha fama da munanan tashin hankula a tsakanin ɓangarorin biyu tsawon shekaru amma kuma ya ƙara ƙamari a bara daga ƙarshe hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 7.5 ta auku a arewacin ƙasar Peru girgizar ƙasar ta fara da misalin ƙarfe 5:52 na safiyar yau Lahadi a wurin ƙasar yayin da take da ƙarfi da zurfi sosai wanda aka auna shi a kilomita 112 wanda yawanci yakan rage lalacewa da asarar rayuka girgizar ta kasance kilomita 45 arewa maso yamma da birnin Baranka na gabar teku wata husumiya mai tsawon mita 14 a wata majami'ar da aka gina tun karni na 4 wata husuma mai tsawon mita 12 a wata majami'ar da aka gina tun karni na 4 ta rugu jinjim kadan bayan da girgizar kasar mai maki 7.5 arewacin Peru ta faru kamar yadda kafafen yaɗa labarai na cikin gida da shaidu suka bayyana bidiyo da hotunan da aka fi a yanar gizo sun nuna husumiya mai tarihi wani bangare na ginin karni na 16 wanda ake ganin shine mafi daɗewa wurin ibada na Katolika a yankin Amazonas ya koma tilin duwatsu ko da yake babban zauren ginin yana nan tsaye
labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan labaran duniya yanzu kuma bari mu kawo muku sauran rahotanni. Kwamitin sulhu da babbar jam'iyyar APC ta kafa ya kuduri aniyar fara sauraron koke-koke daga jihohin kasar. Inda ya shirya fara saurare daga jihar Kano a bisa dalilin ita ce jiha da kan baiwa jam'iyyar ƙuri'u masu yawa amma masu fashin baki al'amuran siyasa na ganin cewar ba wannan ne abu da ya kamata jam'iyyar ta maida hankali a kai ba wakilarmu Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan batu a wannan rahoton
a wani taron manema labarai da kwamitin ya kira a Abuja shugaban kwamitin Sanata Abdullahi Adamu ya bada tabbacin sauraron koke-koken kowa wanda yake ganin ba a masa daidai ba musamman ma a lokacin zaɓukan shugabanni da aka yi daga gundumomi zuwa jihohi a makonnin baya Abdullahi ya ce kwamitin ya samu koke-koke da korafe-korafe 37 a rubuce ya zuwa yanzu daga dukkanin jihohin kasar har da jihohin ke kudu maso gabas da kudu maso kudu da kudu maso yamma da kuma jihohin arewa Abdullahi ya ce jihar Borno ne kadai ba a samu korafi ko koke-koke ba ko me yasa kwamitin zai fara zama daga jihar Kano Abdullahi ya amsa da cewa
Kano dai abin da ya tabbata ga dukkan mutumin da ya san abin da kasar ke ciki Kano ta fi kowace jiha yawan mutane ba kuma yawan da ke musun wannan kuma Kano kawo yanzu tun daga wurin 1999 da aka shiga wurin wannan jamhuriyar babu jiha take da ke gunduru da mutane masu ba su fito su shiga wurin har mutane da miliyan 1 da 2 da dori sai Kano to saboda haka Kano yana da cikin jihohin da suka ba mu ƙuri'u na arziki ƙuri'u wanda suke kai jam'iyyar mu ga nasara to idan mun gana da ba ta ba tafiya a Kano to dole ne mu fara daga nan mu fara gyara daga nan
to zuwa yanzu ko sun tantance waɗanda za a gana da su kafin a fara zaman ga abinda Sanata Abdullahi Adamu ya ce
a yanzu da bisa billahi kai koje koje mun saba a rubuce musamman kan zabukan da aka yi na ward da na tsaron hukumomi da na jiha da aka yi ta congresses a turance to akwai da suka yi kara ko suka koka kan abin da a gudanar a wannan zabukan da aka yi wanda dole ne mu je mu duba mu ga meye ainihin gaskiyan abin
to sai dai kwararre a fannin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Bibi Faruk yana ganin ba wannan mataki ne ya dace jam'iyyar APC ta dauka a yanzu ba
idan ana siyasa irin ta Najeriya musamman yanda muke ganin ta APC siyasa ce ta bukatun mukami daga takarar shugaban kasar su zuwa kasa duk wanda yake nan yana yi ne saboda yana bukatun mukami ba dan ya yarda da wata akida da zai yi bi ba to idan ana irin wannan siyasar kun ba ba mutun damar karban mukamin nan ba baya yarda da duk wani mataki da jam'iyya za ta dauka eh yana da kyau su je su kafa committee din su dan wata kila zai taimaka musu su bata mutane lokaci yanda lokacin da za a gama wannan maganganu mutane ba su da makoma a APC ba su da makoma a wani wurin kuma
shugaban committee ya ce zai fara zaman a Kano gobe Litinin ne kuma za a ba kowa dama ya bayyana ra'ayinsa ko korafinsa kuma committee zai sulhu daidai gurgudu kamar yadda dokar jam'iyya ta tanada Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Baga batun siyasa sai kuma na shari'a, inda hukumomi a jamhuriyar Niger suka bada dama da gudanar da shari'o'in manyan laifuka a manyan kotunan kasar dake cikin jihohi takwas da gundumomi biyu, wanda a can baya akan gudanar da waɗannan shari'o'i duk bayan shekaru biyar. Wannan wani mataki ne da zai kyautata bangaren shari'a a cewar masana wakilin mu Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ya hada muna
babbar kotun shari'a ta gundumar birnin Kwanni da ke kasancewa ɗaya daga cikin manyan kotunan jamhuriyar Niger ta soma zaman taronta na shari'ar manyan laifuka bayan da hukumomin shari'a na kasar sun ka yanke shawarar gudanar da shari'o'in manyan laifuka a kowane wata tsakanin shekaru 5 zuwa shekaru 5 kuma hakan na wakana ne a cikin manyan kotunan jihohin kasar guda 8 da gundumomi biyu da suka hada da birnin Kwanni da Arlet na tuntubi lauyan gwamnati ne shigar da kara a babbar kotun birnin Kwanni ko menene manufa irin wannan zaman shari'ar da ma irin laifukan da zaman zai shafa
sunana Mansur Ado lauya ne na gwamnati anan mashara'anta ta birnin Kwanni eh wannan zama dai shine ake cewa zama na shari'a ta manyan laifuka ka san da shari'a ta manyan laifuka ana yin ta so daya ko so biyu a shekara to yanzu gwamnati ta diba ta gani saboda gidan kaso ya tuka mai laifuka kuma ba a fasa yinsu saboda haka aka kirkiro wani kuskurima ya zama to yanzu shari'an nan ana yin ta a kowace kotu ta jiha bayan wannan kotutun na jiha akwai kotu a nan birnin Kwanni da Arlet wato TJE kenan su manyan kotuti kenan su ana yin wannan shari'a kowane wata yanzu haka doka ta ce kaga yanzu ka dauka kaman nan Kwanni mu da muka zo tun ma wajen shekara 4 zuwa 5 ba a yi ta ba amma yanzu da wannan gyaran huska aka yi na doka kowane wata ana yin yanzu wannan zama na uku ne ma zani to wannan zama dai akwai shari'a zuwa 23 da za a yi a cikin su amma wanda suka hijin hankalin mu sune harka ta fadi muna da shari'a kaman guda 10 wanda duka fadi ne aka yi kuma a cikin 10 nan akwai guda 4 wanda kankanan yara ne wanda ba su kai shekara 13 bayan wannan akwai kisan gilla bayan kisan gilla akwai buge-buge kaman ka bugi mutum wanda baka tsamanin kaman wannan bugun zai mishi lahani kuma yazo ya rasa nan shi shine ake cewa a dokance ku mortal
ana da irin wannan shari'ar ne gaban wakilan kungiyoyi na kasa na kare haƙƙin dan adam da sauran kananan kungiyoyi dake irin wannan fafataka a mataki na kasa da na jihohi da wadanda ake tuhuma da lauyoyi da yan kallo da dama daya daga cikin lauyoyi masu shigar da ƙara da zummar kariyar ranan yara yayi muna wannan furcin
sunana shi bucin mu to ina lauya na gwamnati nan cikin ekoti na takwas irin wannan abu ana yin shi to shine suka ce audience public an ba mutane na waje dama su zo su kallata saboda cikin wannan abu darasi za ka samu a shi hakan gana take a shi ita doka in ka saba mata ga abin da gabinta in baka saba mata lahiya bimina to cikin irin wannan ka dauki darasi sai ka ce a Allah kiyaye da irin hakan ga to shi sana aka yin su aka mai da ta asirance audience public ana ba kowa dama ya zo ya gani ya shi
Ita dai wannan shari'ar tana samun karbuwa ga fursunoni da dangin su kasancewa waɗansu sun share shekaru masu tsawon gaske a gidan Wakabi ba tare sanin makomar su ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Lale marhaban masu sauraro, Shamsiyya Hamza Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa tare da ku a shirin matasa a duniyar gizo. Madalla, idan ana biye da shirin a makon da ya gabata, mu yi alƙawarin kawo muku hira ta musamman tare da shugaban kungiyar marubutan arewa a kafofin sadarwa na zamani, wato Arewa Media Writers a Najeriya, bisa wani littafi da suka rubuta akan rayuwar samari da 'yan mata a social media, wato kafofin da zumunta a yanar gizo. Za mu ci dalilansa da ya ja hankalinsu na rubuta wannan littafi. Amma da farko, bari ya fara gabatar mana da kansa.
Sunana Kamar Abbasani Kantami, shugaban kungiyar marubutan arewa a kafafen sadarwa zamani, wato Arewa Media Writers. Mun rubuta wannan littafi mai suna Rayuwar Samari da 'yan mata a social media, duba da yanda wannan zamani ya zama na cewa babu wata kafa, babu wata duniya da ake amfani da ita, babu wani abu da za a ce ake al'umma suke maida hankali akan sama da social media. To duba da matasan mu samari da 'yan mata suka maida hankali akan abinsa social media ba da riba burana, ko ina social media ta shafa tasiri wanda ya samu ka rubuta littafi ba don kai ba don jan hankali da kuma fadakarwa ga al'umma musamman masu amfani da wannan kafa ta social media. Ta zama kamar wata rayuwa sabuwa ga al'umma wanda dukkanin abubuwa da ake gudanarwa a wannan zamanin majority yawanci ana gudanar da su a social media. Ta haka muka ga dace a ce mu rubuta wannan littafin a matsayin mu na kungiyar marubutan arewa a social media din. Idan muka rubuta wannan littafin zai ƙara jawo hankalin al'umma wajen ganin cewa san wannan social media suke amfani ta da amfani a wajen su, sannan mu ƙara jan hankali ga ita gwamnati da kuma iyaye da sauran uwa da abokan arziki muhimmanci ta social media din tare da hanyoyin da ya kamata a bi don a yi dinga yin abin da ya dace, ba kara zuba a jiya ta yin abu barkatai, babu wani cigaba, babu wani manufa mai kyau ba. Wannan yasa kenan mu ga dace a ce mu rubuta wannan littafi mai suna Rayuwar Samari da 'yan mata social media, kuma mun zaɓi wannan sunan ne duba da tasawar samari dan mata da samari suka fi kowa yawa a wannan kafa ta social media.
To wasu irin dabaru kuka yi amfani da su wajen rubuta littafin, kuma in shi babi nawa ne ko sashi nawa?
Abinda muka yi, dabarun da muka amfani da su wajen rubuta wannan littafi mai suna Rayuwar Samari da 'yan mata a social media, mun yi amfani ne da irin rayuwar da duba da salo da irin rayuwar da samari da 'yan mata suke yi a wannan kafa ta social media, daga irin rayuwar da suke yi da yadda tukan su social media ta yi tasiri a wajen su, da kuma amfanin da social media ta kawo musu, da kuma illolin da ta kawo, da duk wasu abubuwa da suka shafi rayuwar da ake gaba daya social media. Wannan salo muka dauka muka amfana shi. Abun da muka amfana shi, mun duba irin rayuwa da matasa suke yi tun daga social media, tun daga rubuce-rubucen su, posting din su, comment din su, rayuwar su, duk wasu abubuwa, hotunan su, duk abu da suke yi na rayuwar su a social media gaba daya shi muka duba, muka rubuta akan littafin. A cikin littafin mun ware sashi har guda sashi tara, kowane sashi da abin da ya kunsa da irin abubuwa da muke bukata al'umma, mu fadakar da al'umma da kuma jan hankalin al'umma ga wannan rayuwa da matasa suke yi a cikin kowane sashi. Mun raba sashi da zuwa guda tara, kowane sashi kuma mun yi bayani yadda ya kamata da kuma ya jan hankali duk abin da ya kamata a ce mu yi akan kowane sashi. Mun yi haka ne duba da cewa wannan littafi ba littafi bane ko na bincike ko na nazari ko kuma na koyawa mutane wani sabon ilimi ko wani abu bashi ba. Wannan rayuwa ce, muka mun yi littafi ne akan rayuwar matasa a social media, wanda duk wani abu da ya jinkinci matashi na yi a social media mun yi rubutu akan sa. Yanayin duniya ta koma harkar social media ta fi kowane ƙarfi a wannan zamani. To wannan yasa muka duba da irin rayuwar da suke yi gaba ɗaya kwatakwam, a cikin ta muka yi rubutu tare nazarce duk wasu al'amura da suka shafi matasa a cikin littafin baki da.
To kamar yadda ka yi bayani, matasa sun maida hankulansu ne ko kuma in ce rayuwarsu ne kacokan ga hulɗa da kafafen sada zumunta a yanar gizo, kuma idan aka yi la'akari da cewa waɗannan kafafe duk abin da ka wallafa abu ne da ke zama na dindindin, baya mantuwa, abin da Bature ke cewa the internet never forget, duk abin da ka wallafa yana nan, ko da ka goge yana nan a kundin ajiya a sararin samaniya, ko kila ma wasu sun sauke a wayoyinsu, wani lokacin sai amfani da shi ta hanyar kirki aka sa haka. To ko zaka ba mu misalai game da irin abubuwan da matasa suke saka waɗanda ke zama musu illa ko alkhairi a rayuwarsu?
To abin da zan ce ga tasirin da social media ta yi a wannan zamanin na wuce da muke yake tunani yau idan kawo social media kai rubutu ka rubuta rubutu kalma ɗaya biyu tabbatanci ka goge madama da anji ta yi sakan 5 zuwa 10 tuna tabbata wani ya zo ya ga wani abun da ka yi screenshot a kansa idan ka rubuta haka din ka rubuta alkhairi ma na tabbata wani ya zo ya gani kana injiya sakan da yawa a social media to wasu ne sun zama da zama alkhairi a wajen su ko zama alkhairi a gare ka yadda sauran almost kamfanin na amfana ne to social media gaskiya madama din mutum zai batance ko kuma zai alkhairi komai me zai tuna na a duniya duk inda ran aka ce ka rubuta wani abu na batance ko wani abu a social media zaran ka rubuta duniya ta rubuta gani duk wanda ke tare da kai zai gani wani zai like shi ma da fan din su gani yanzu alal misali abubuwa irin matanci da wani kaman illoli ga matasan mu abubuwa da dama sun faru a social media a Najeriya wanda suka zama matanci ne mutum zai yi kuma ya zama rashin alkhairi a gare shi ya kai ga illa matsala a gare shi abubuwa sun faru da ba za su lissau ba kwanaki a nan jihar Adamawa akwai wani matashi wanda ya hau social media musamman Facebook sai ya sa hoton gwamna na jihar sai ya sa barawo kawai ya rubuta shi kalma ɗaya ce amfani da ita sai ya sa hoton gwamna ya sa barawo ya fito daga gwamna hoton gwamna fito daga gida wannan in aka cire maganar siyasa ba sai ya san muke ba a harkar social media komai ta kunsa da abin da muke gida ma zai yi amfani zai ba a cire maganar siyasa a ciki ya rubuta wannan gwamnatin jihar ta gani kuma ta gurfan da shi a kotu karshe aka daure shi wannan kin ga shi a wajensa ya abin da bai dace ba ne kuma batanci ne ga wani da cin mutuncin sa sannan kuma karshe aka daure shi abin ya zama wannan ya zama rashin alkhairi haka ta faru a wazu a jihar Katsina kwanan nan wani sun dan social media shi ma da batanci ko kuma kusanta na gwamnatin jihar wanda tsakanin siyasa su ne zo shi media yayi aka je kuma aka kama shi haka ta faru a Jigawa haka ta faru a Kano haka ta faru a Jigawa dama irin wannan abu yana faruwa hatta ba ma ɗan siyasa ba wanda su in ka batanci a gare su musamman saboda gwamnatin hannun za su kama ka hatta ma ɗan masu kuɗi da manyan attajirai da manyan sanannu in ka batanci ka suma ɗauka mataki a kai.
To bari mu dakata a nan albashi mu daura a mako na gaba. Masu sauraro iyaka abin da ya sawaka kenan cikin shirin na wannan makon. Sai a biyo mu a shiri na gaba don jin ƙarashin tattaunawar mu da Comrade Abbasani Fantani, shugaban kungiyar Arewa Media Writers. Yanzu a madadin shi bakon namu da kuma daukacin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu sake haduwa a shiri na gaba.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
A kalla mutane biyu ne suka mutu kana wasu 18 suka jikkata a yammacin jamhuriyar Nijar jiya Asabar bayan da masu zanga-zanga suka yi arangama da ayarin motocin Faransa da suka tare bayan da suka tsallaka kan iyaka daga Burkina Faso kamar yadda gwamnatin Nijar ta sanar. Motoci masu silke da manyan motocin yaki sun tsallaka kan iyaka ne ranar Juma'a bayan da aka tare su a Burkina Faso na tsawon mako guda da zanga-zangan nuna adawa da gazawar sojojin Faransa na dakatar da tashin hankula daga 'yan ta'adda. A yau Lahadi, kasar Australia ta zama kasa ta baya-bayan ta gano nau'in coronavirus na Omicron a cikin matafiyan da suka je kasar da kudancin Afirka, yayin da Isra'ila ta yanke shawarar hana shigowa ga wasu 'yan kasashen waje. Mafi tsananin tsangwama na hana zirga-zirga da kasashen a duniya suka sanya yayin da suke fama da rage yaduwar cutar. An riga an tabbatar da masu dauke da cutar da dama da kuma waɗanda ake zargi sun kamu da ita cikin kasashen Turai da dama a Isra'ila da kuma a Hong Kong. Kwanaki kaɗan bayan da masu bincike a Afirka ta Kudu suka gano nau'in, gwamnatin Australia ta faɗi yau Lahadi cewa za ta fullo da wata doka da za ta tona asirin masu aikata manyan ayyuka a yanar gizo tare da ɗaura manyan kamfanonin kafafen sada zumunta kamar Facebook da Twitter alhakin gano su. Firaminista Scott Morrison, wanda gwamnatinsa ta haɗakar masu ra'ayin malanjiya ke fuskantar zaɓe a rabin farkon shekarar 2022, ya ce dokar za ta kare 'yan Australia daga cin zarafi da cin zarafi ta yanar gizo.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na sanyin safiyar ku a gobe, karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, karfe 5 agogon GMT da Ghana, za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni kuwa da na ja ragamar shirin Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.